من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da roƙo da mika kokon bara zuwa ga Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya taimake mu, ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai, ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake koya mana dare da rana. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna gobe kiyama. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadun da muke a wannan wata na Ramadana mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan ayyuka na alhari da muke da addu'o'i Allah ta'ala ya amsa mana. Abinda muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu. Muna roƙon Allah ta'ala inda muka kasa ibada to Allah ta'ala ya yafe mana ya mana afuwa. Na samu labarin cewa addu'o'i da muke ta yi a nan da ake kuma da sauran wurare, cewa an samu ƴaƴanmu da aka sace a jihar Kaduna, Allah ya dawo da su. Wannan yake bayyana irin addu'o'i da ake, Allah yana karɓan addu'a. Kuma kuskure ne fahimtar wasu suna ga cewa Allah baya karɓa, Allah yana karɓan addu'a. In babu addu'a babu yadda za a yi nasara irin yadda ake yi a sace mutane, Allah ya dawo da su. Allah yana karɓan addu'a. Muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da karɓan addu'o'inmu da kuma addu'o'in 'yan uwanmu a ko'ina suke. Waɗanda suka saura a hannu daga cikin jihohi da muke da su, muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su. Waɗanda kuma suke ba a sace su ba irinmu, Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu. Allah ta'ala ya ci gaba da ba mu kariya. Akwai aminunmu kuma ɗan uwa Professor Sahalu Abubakar Junaidu, jiya na samu labari elder sistansa wato addansa Malama Izzatu, Allah ya ɗauki rayuwarta. Muna aiki da wannan dama, muna addu'a da kuma ta'aziyya zuwa ga shi da kuma sauran zuriyarta da mai gidanta da 'yan uwanta gaba ɗaya, cewa Allah ya gafarta mata, Allah ya jikanta, Allah ya yafe mata, Allah ya sa aljanna ce mako mata, Allah ta'ala ya sa taje a sa'a, Allah ya sa can yafi nan, Allah ya sa can yafi nan, Allah ya sa can yafi nan. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. sauran duk wanda aka yi wa rasuwa ba mu da labari ko yana nan ko baya nan muna aiki da wannan dama muna ta'aziyya ga duk wanda aka yi wa rasuwa Allah ya gafarta wa mamatanmu Allah ya yafe musu ya ji kansu ya sa aljanna ce makomarsu mu kuma Allah ya rayar da mu akan akan addinin sa ya dauki rayuwar mu akan imani yau za mu tashi darasi na 14 ko a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1445 insha Allah darasi na mata mun yi darasi na biyu a cikin suratul qalam sura ta 68 insha Allah ta'ala a yau to muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci gabanin fara karatu akwai tambayoyi masu dan ma'ana injiniya Ibrahim Sila sai ya karanta abin da ya sauka gabanin fara karatu insha Allah
بسم الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته live kenan to citizen FM Allah ya saka muku da alkhairi da duk wasu masu watsa karatun ta kowane bangare suka samu dama Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamako jazakumullahu khaira
malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yace Allah ya kara wa malami san kwana masu albarka
amin ya hayyu ya qayyum mun gode آمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
يتينا روحاً ألا يسدد ويسدد ومالاً تدوكاً ويا هذا مالاً تدوكاً الأيبي لألا يأنبت أسمع القرآن يوم كاري لتدوكاً ونشري يبتو أسمع القرآن
آمين يا حي يا قيوم لليونا ببما ميقوناتاني kuma na sa muku attachment da ku gaba daya bari ku dan samu dan attachment go wannan addu'a ai ta musamman ce Allah ya saka da halin inda sunan sa sai a masa godiya ta musamman engineer Sila
daga Umar Ahmad sai gama daga Jada local government administration
babbar magana tun daga can Jada to muna godiya malam Umar Allah ya saka da alheri wannan addu'a taka tana da zaki a baki ta fi zuma zaki to na gode sosai
malam yace yana da tambayoyi kamar haka na farko menene hukuncin wanda ya sha sigari wato taba yana azumi why I just an air like carbon dioxide
to sai a amsa masa tambaya daya ai dai ake amsawa duk wanda ke da tambaya ita ce mafi muhimmanci to Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen Al-Wahaybi At-Tamimi rahmatullahi alayh a cikin littafin sa mai suna Fatawa Siyam a shafi na 203 zuwa 204 yayi magana akan matsayin shan sigari ga mai azumi yadda wannan ya fada cewa ai kawai iska ake sha haka wani ya tambayi malam Uthaymeen rahimahullah ai kawai iska ake sha ta ya za a ce wannan ya bata azumi shi bai yadda da azumi ya baci ba Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah sai ya bashi amsa da cewa sigari taba tana bata azumi saboda dalilai kamar haka dalili na farko yace shine cewa shi mai shan ta ai abubuwan da ke bata azumi daga ciki akwai ci akwai sha Balarabi sai ya ce yashrabu dukhan yana shan taba kalmar shurbi yake aiki sha ne Bahaushe me yake fada shan taba ruwa ya ake yi shan ruwa sai ya ce to ai duka sha ake yi na biyu yace halittar dan adam da Allah yayi in an sheki iskan sigari yana bin har cikin cikin mutum inda abinci yake shiga sannan yana yawo a cikin gangan jiki kamar yadda wani bangaren abinci ke yawo kula ga wannan sai yace tunda yana shiga jiki na biyu iya tabbatar da cewa yana bata azumi na uku mai yuwa mai sha yace ai bai bata da wani amfani wajen rage masa yunwa ko kishirwa sai yace to ai abin da ke karya azumi ba sai iya abin da ke rage yunwa ko kishirwa bane akwai abin da make iya karawa har ya bada misali a amsan tambayar da cewa wanda ya dauki dan kwayan charbi kawai sai ya sa a baki ya hadiye azumin sa ya kare ko bai kare ba yace azumin ya kare amma tare da wannan kwayan charbin ai ba abinci bane amma da ya dauka ya sa ya kare azumi ko bai kare ba yace ya kare ko mutun ya dauki dan karamin karfe yace ya sa a baki ya hadiye ya kare azumin sa don haka ababen da suke kare azumi ba sa takaita da abin da ke rage yunwa ko abin da yake rage me yake rage kishirwa har abin da ma zai iya ƙara yunwa da kishirwa akwai mai kariya azumi daga ciki akwai harawa ka kwakulo harawa da kanka babu dalili ai yana bata azumi kuma harawan ai wani abu ma ka rage daga jikinka ba karawa kai ba amma azumin ya baci idan da gangan aka yi shi sai yayi kuma nasiha cewa a watan Ramadan wata ne fa da ake son a ƙara kusanci ga Allah ta yaya za a yi bawan Allah kuma ya zo wata Ramadan ne zama har ana musu da shi akan saba wa Allah har yana kokarin kare sabon Allah ita fa wata Ramadan fa kaman jami'a ne Allah yayi dan amana tarbiya na kara kusanci zuwa gare shi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tashkurun la'allakum tattaqun يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دو هكا منفر شيني دان أكويا من تقوى كما رد بيك بقرة آية تدريد تمانين دعوك كاكا سيتي لعلكم تتقون تبث ذاكو ذا متقوى رمضان توتي هذا أي متمن دا أكباش رمضان دان ألاك صدى الله تكوتتا كما يزم دان ديبت دا مناظرة دا مقابلة دا ديالوك هرمازي باوا taba kariya a ramadana har ma ya zama shine lauyan taba a ramadana cewa sai an sha taba bil hakika bai yi adalci ba ya dace koda ma ba haramun bane a watan ramadana tunda ba ta da amfani a batta balle ko mafiya yawan malamai kula ga cutar wanda take wa jiki suna tafiya akan haramcinta kuma wannan iya cin jarrabawa da Allah ya yi wa larabawa da yawa a duniya ba dukkansu ba amma da yawan su Allah ta'ala ya jarrabe su da matsala ta taba mu kuma a kasashen mu irin nan da muka tashi wallahu alam a dai shekarun baya na san yawanci in dai mutun ya tashi gaban dattawa ai in ya ga mai shan taba ma in shekaru sun ja sai ya zama abun kyama kaga mutun shekararsa 60 ko 70 ko 80 ko 90 da taba mu a wuraren mu gaskiya abun kyama ne matuƙa da gaske kuma yana tsa'ani yana suka a mutuncin dan adam ban san haka bane a garin ku ko ba haka ba haka ne ko to mu bil hakika ba mu da irin wannan ba mu da shi so mu yi kokari mu nisanta wadanda suke sha Allah ta'ala ya kare su ko dan cutar wal lafiya da take musu Allah ya kare su larabawa da yawa da suka fada cikin muna addu'a Allah ta'ala su ma ya kare su gabaki daya mu da su duka Allah ta'ala ya mana kariya a ciki wallahu ta'ala a'lam
na'am
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yace malam ina yi maka fatan alheri tare da Allah ta'ala ya tsantsiya ya iyaye malam da na ana rahma gaba ɗaya
to amin ya hayyu ya qayyum muna godiya da addu'a wa iyaye da kuma fatan alheri da aka mana Allah ya biya ka da gidan aljanna
sai ce dan Allah malam menene halaccin monetization na YouTube sako daga wasu yinka
mai sunan
Hamidan
okay Hamid okay Hamid badama su daga jihar Kano to Allah ya saka da alkhairi monetization name na YouTube monetization na YouTube da Twitter da Instagram da makamantansu dukka suna shiga kusan babi ɗaya ne a wajen malamai in suna fatawa akwai fatawa da Darul Ifta suka yi isdari kaman wata shida da suka wuce ina ga zai zama ran 17 ga watan September 2023 kaman dai wata shida da yan kai da suka wuce zai zama kenan ko sun yi bayani akan inda monetization na irin waɗannan kamar YouTube yake zama halal da haram. Sannan baya ga haka malamai da dama ma sun amsa tambayoyi, musamman malamai na zamani waɗanda suke musharaka da social media da yawa sun amsa fatawa akai. Duk da tambayar akan YouTube ne, amma mai iyawa amsan zai game sauran gabaki daya. Mun san YouTube ko? Asali YouTube kaman wani kafa ne na television, wanda a tarihi an yi shi ne shekara ta 2005, zai zama iya da kaman shekara 19 kenan da yinsa. Waɗanda suka yi mutane uku ne, akwai Steve, akwai Chad, akwai Jawad Karim. Su uku ne asali ma'aikata ne na wani kamfanin payment system, online payment system mai suna PayPal. To asali ma'aikatan PayPal ne, sai suka bar aiki da PayPal, sai suka haɗa kansu su uku, sai suka samar da YouTube. Bayan sun yi YouTube kaman da shekara ɗaya haka, sai Google suka ce YouTube ɗin a hannunsu. So sai Google suka sayi YouTube ɗin. A lokacin da suka saya kuɗin kaman around 1.6 billion USD. Sun saye shi dala biliyan ɗaya da miliyan 600 suka saya a hannun waɗannan dukkaninsu su uku matasa ne. Shi kuma Google, parent company na Google kuma shi ne Alphabet. So don haka ya zama YouTube na Google ne, Google kuma na me? Na Alphabet ne. Asalin kamfanin yana California a America, na taɓa zuwa hatta kamfani ɗin. So bayan sun saya, sai zama su Google ɗin sun ƙara kaman developing shi YouTube ɗin, ɓangaren da za su kawo wasu abubuwa na ci gaba, kaman akwai content development da ake yanzu a ciki, akwai integration na advance na advertisement da ake a cikinsa, sannan kuma akwai media reportage da mutum yake iya yi. So sai zama akwai ababe da dama da suka ƙara. Su sun saye shi a lokacin wajen 1.6, amma revenue da suka yi generating last year, ban san ko na this year an fitar da first quarter ba, amma December 2023 revenue generation kadai da suka yi a cikin YouTube kadai, shi kamfanin ya kai 29.2 billion USD. Dala biliyan, dala biliyan 29 da miliyan 200, dala biliyan 29. Ta ina suke samun kuɗin mafiya yawa? Ta wannan advertisement din ne, da kuma content development, wanda akan wannan ake tambaya, shi ne asalin abin da ke kawo monetization ɗin. So kuma sai zama monetization na social media a yanzu ya watsu da yawa, wanda yake da ɗan followership kaɗan ma yana iya yi, masu followership da yawa suna iya yi yanzu, musamman waɗanda suke irin celebrities ɗin nan, musamman irin ƴan ƙwallo, za ka ga suna samun kuɗi da yawa a monetization na social media fiye da albashi da allowances da ake ba su a harkan ƙwallo. Akwai report da aka cire a 2023 da yake bayanin posting ɗaya Messi yayi, aka ba shi kuɗin da ya kai 4.9 million USD. Kana iya cewa a posting ɗayan nan ya samu kuɗin da ya kai naira biliyan 7. Averagely Cristiano Ronaldo da yake Al-Nassr a yanzu a Saudiya ko? A duk posting ɗaya yana karɓan averagely a Instagram 3.2 million USD. Dala miliyan 300,000. Kana iya kiyasa ka ce kusan duk posting ɗaya da ya Instagram ana biyan sa naira biliyan 6 ko abin da ya kama da haka. To sai zama kuɗin duk posting ɗaya, wata ran zai iya yin uku ko huɗu, kawai posting ƙwaya ɗaya, kawai ai posting. Kuma abin mamaki a social media yanzu, YouTube ɗin, wanda suke YouTube sun fi wanda suke Instagram. In banda Facebook, babu wani social media da ya kai YouTube mutane. Facebook ne yake da followers ko users, subscribers kaman biliyan 3.3. Bayan nan sai shi YouTube iya da biliyan 2,400,000, shi ne na biyu. So kaga daga Facebook sai me? Sai YouTube ɗin ma a mafiya yawa. Twitter gaba ɗaya har yanzu wanda suke aiki da Twitter ba su kai miliyan 500 ba a duniya. Around 450 million people ne gaba ɗaya Twitter. So kaga in ka ɗauki 2.4 billion na YouTube, ya haura population ɗin Afirka da ke da ƙasa aƙalla guda 54 da kusan mutum biliyan 1. sannan a dukkan awa minti daya a YouTube ana sanya video kaman video na kaman awa 500. Sannan yanzu a YouTube as at December 2023 ba zan tuna sabon alƙaluma ba, akwai akalla video a YouTube kaman 14 billion videos, wanda kaga ya haura population na duniya da billion 6. Wannan as at December 2023 kenan. Wannan yake bayyana mana wuri ne. To sai zama yanzu advertisement kaman tallata abu ya bar yawanci jarida da television. In ka dauki jarida gaba ɗaya a Najeriya an buga da yawa, a buga kofi 50,000. Sannan maybe handle din jaridar in ma akwai advertisement din sai ga handle din miliyan 1 2 3 4 in yayi yawa, wasu ma da yawa basu kai haka ba. To sai zama yanzu an fi patronizing advertisement a waɗannan social media platforms din a duniya saboda labarin ya fi watsuwa. Mafhum? Tayyib, to sai mu dawo zuwa ga tambaya. Menene matsayin monetization kaman ya zama kana aiki da social media kuma ana advertisement da wannan kuma ana biyan ka da abin da ya kama da haka? Usually advertisement a social media, ko kai monetizing ko baka yi ba, in ka bude YouTube ana advertisement. Mun kula da haka? Kana so kai play wani sai kaga advertisement. Saboda me? Saboda usually muna subscribing YouTube ne na fi sabilillahi, man taraka bati suddan fa huwa jahilun aw majnun. Asalin na kyautan ake yi. To tunda na kyauta ne, haka ne yawanci wanda ke da restriction na advertisement. Sai dai in kai ma kana biyan YouTube in baka so ayi, suna da abun da what they call YouTube premium. To idan YouTube premium kai subscribing, to anan akwai condition da kai ma za su kiyaye maka abun da zaka saka. Amma asali in na kyautan ne, usually restriction din yana da karanci. Kaman Darul Ifta na Misir a wannan fatawa ta su ta 17 ga September 2023 da kuma wasu malamai da dama sun yi bayanin abubuwan da ke haramta a monetization na YouTube da kuma sauran social media platforms. Daga cikin bayanan su muhimmai, na farko shine cewa Allah Ta'ala ya halatar da kasuwanci. Mun kiyaye wannan? Malamai da dama sun yi bayani asalin kasuwanci halal ne. Al-aslu halassinsa ne, haramtarwan shi ake buƙatar nassi. Dogaro koda da ayar Baqara da Allah ya ce huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, aya ta 29. Kaga duk abin da ke duniya halatar mana Allah yayi. Sannan halatar da kasuwanci kuma wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, wani bangaren aya a Baqara aya ta 275 haka ne, Allah ya maka albarka, wani bangaren aya ta 275 haka ne. So kula ga wannan, kaga kasuwanci halal ne, Allah ya halatar. Wannan umumin halatarwa din sai zama abin da bai saba wa nassi ba a kasuwanci ana yi. Abin da ya saba wa nassi ba a yi. Kasa ta yi kudinta halal ne, ba aya ne ko hadisi ba. Dan Najeriya ta yi naira 1,500 ba da baka ce ina hadisin da ya ce ai naira 1,000. Dan me dan ya shiga babin kasuwanci? Idan aran ma ya bude gidan da zai rika, misali ko gidan sarrafa abinci na buhunan shinkafa ko yin shuga, ba da ma kace ina ayat da take kai kamfanin shuga? Me dalili? Saboda wa ahallallahu al-bai'a, wannan aya ta Baqara aya ta 275. Gaba na uku, daga cikin dukkan ma kasuwanci da ake, babu wanda ke da falala kamar wanda kake aiki da hannunka kake yi. Kage yanzu kaman social media akwai content development, kana developing content ne. Wannan content da kai developing, a bayansa sai a rika sa advertisement. Asalin content development da hannu kake yi, abun da kake daga hannu iya cikin mafi nagartan halal. Don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayyul kasabi atyab, wani halal ne yafi dadi? Sai ya ce amalur rajul biyadi wa kullu bai'in mabrur, aikin da mutum yayi da hannunsa yafi kowanne, da kuma dukkan kasuwanci da aka yi wanda yake na halal mai nagarta. Wannan hadisi iya sahihul jami bai zama hadisi na 1619. Don haka ayyul kasabi atyab, sai yace amalur rajul biyadi, aikin da mutum yake yi da hannunsa. Kaga content development da ake da hannu ne. Duka dai ba mu shigo wajen gaba da matsala ba. Inda matsalar take bisa ga bayanin da malamai suka yi, shine content din nan da kake na farko halal ne ko haramu. Idan content da kake developing kake sawa a YouTube da a bayansa ake advertisement na haramun ne, to kai tsaye abin da ake sawa na advertisement din shi ma zai iya zama haramun. Don me? Don al'asul din shine content din, advertisement din kuma far'i ne. So da haka hukunci ana fare akan usul ne gabanin furo. So da haka asalin abin da kai kake yi, idan abubuwan da kake uploading a YouTube na haramci ne, na sabon Allah ne, na watsa batsa ne, na tallata haramun ne, to kaga foundation ɗinka tun asali haramun ne. In kuwa ya zama content ɗin na halal ne, kana karantar da mutane addini ko sanya tafsiri ko hadisai, ko kana karantar da mutane technical skills, yadda ake hardware gyaran computer, yadda ake yin software, yadda ake da Python a kirkiro kaza da kaza, kana karantar da mutane soft skills irin lesson akan critical thinking ko complex problem solving ko creativity ko abin da ya kama da irin waɗannan muhimman abubuwa ko teamwork da makamantansu, wanda abubuwa ne na halal, ko kuma soft skills, ko kuma ince social skills, koya wa mutane kyakkyawar mu'amala da ake yi, na koya wa yara ɗabi'u, kaga duka abu ne na halal. Ko kuma kana yin tallata wasu abubuwa ne da ake kamfanin shinkafa, kamfanin shuga, yadda ake yin kamfanin, yadda ake koyan gyaran keke, ko yadda ake dinki, duka content ne na halal kuma abu ne mai amfani. So a nan ka wuce shubuha ta farko. Sai na biyu, sai a duba shi advertisement da ake yi. Idan advertisement din duk da ake yi a cikin program naka komai na haramun ne, malamai suka ce anan ba za a halartar da kuɗin da ake samu ba. Amma idan ya zama advertisement din mafiya yawa na halal ne, za ka ga advertisement an saka shi baka Ankara ba, ana neman taimako, za a taimaki gajiyayyu a Yemen, a za a taimake su a cikin hali da suke ciki a Ukraine, a za a taimake su a Gaza, irin waɗannan misalai. Sai ka irin su a tallata kaza, a kamfanin kaza, can sai ka ga wani abu na haramun. Malamai suka ce tunda al'asul din abubuwa ne na halal, na halal, sannan a far'i din majority halal ne, dan wani abu ɗaya ya zo shi a ciki ba zai a haramtar da komai duka a ciki ba, sai dai kawai ya zama kana iya kiyasta percentage din abun da kake iya gani na haramun ne. Percentage din maybe an yi advertisement 100, sai ka ajiye lissafi 15 na haramun ne, sai ka dauki kaman 20% na kudin, sai ka bada su zuwa ga wani mutum wanda ba a matsayin sadaka ba, don tsarkake zuciyarka. Wannan kuma ijtihadi ne na malamai, ijtihadi ne na malamai. In kuma ya zama jumhur na abun da ake haramun ne suka ce fahimta da shi da hakuri da shi, shi yafi dacewa. Amma in dai abubuwa na halal ne, to shigowar wani abu na sabon Allah daya bai sa dukkan abun da ake wanda asalin foundation din sa halal ne a haramtar da shi. Dan wanda ya bude YouTube yake watsa wa'azi ma da kira'ar Qur'ani, yana iya budewa ta dan sai ga haramun din. Amma wannan ba zai zama mun haramtar masa da kallon wa'azi a YouTube dan idan sa ya ga haramun daga lokaci zuwa lokaci, tunda manufar ta sa ba haramun din bane, manufar ta sa halal ne. Gaba na karshe kuma duk abin da musulmai suke yi, iya da kyau su rika promoting goodness. In kana yi ya zama kana da alaka da su, idan ana engaging kamfanonin nan, su da kan suna iya regulating abin da ya saba wa addininka, kada a rika sa maka, ba dole sai ka cimma abu rana ɗaya ba. In kowa ya ce ya guda, to barnar za ta watsu. Amma zaman wasu a ciki suna engaging ɗinsu, bilhaƙiƙa mafiya yawa suna da adalci, za su fahimci wannan abin da ake yi da muhimmancinsa, kuma da ikon Allah za ka ga an gyara daga lokaci zuwa lokaci. Wannan ana iya gyara shi. Misali mai sauki, akwai ɗan ƙwallo da aka yi a duniya, da in kai man of the match, me ake ba su? Kwalbar giya ne shi ake ba wa man of the match. Duk wanda ya hazaka a ƙwallo sai a bashi kwalban giya. Amma sai aka yi ɗan ƙwallo irin su Yaya Tore, musulmai ne, irin su Frederick Kanute, irin su Kaita, in aka ba su ce ba za su yarda, addinin su bai dada wannan ba, sai suka fara rejecting wannan. Yasa sai aka canja abu a league da dama, daga kwalban giya zuwa ba mutum kofi. Kaga kenan sun canja barna. Yanzu irin su Sisa da suka je Newcastle, akwai lokacin da ko masallaci babu, amma dalilin suna wasan aka bude masallaci a stadium na Newcastle. Saboda me? Saboda su musulmai ne. Zuwan mu Robert Gordon University a jami'a inda na PhD, babu masallacin Juma'a, babu masallacin Khamsa Lawat. Zuwan mu ne muka yi engaging jami'a da nuna musu muhimmancin salloli guda biyar. Ba mu wuce watanni hudu ko biyar ba aka bude masallacin Juma'a a jami'a. Inda mun ki zuwa makarantar don ba masallacin Juma'a da za a yi? Ina da yakinin har yanzu masallacin yana nan ana sallah, amma dalilin zuwan mu muka yi engaging jami'a akai kuma yanzu shikenan ya tabbata. To shi yasa engagement yana da muhimmanci. Wallahu ta'ala a'lam. Kar mu cinye lokacin karatun duka. Amin wa iyyakum. Bismillah aram ma za mu tashi a cikin suratu Ali Imran darasi na 14 a watan Ramadan hijira shekara ta 1445. In ka gane ayat da za a tashi gwani Abdullahi Abba bismillah. Qur'ani da dadi har ga Allah bana so ya tsaya daga karatu har ba ko za lokacin ko har ga Allah bana so a tsaya da naji zai tsaya sai jin na ya baci na fi so in je na ta karantawa da har ga Allah ni dai Allah ya jaraben da san Qur'ani Allah ta'ala ka kara mana kaunan Qur'ani da karanta Qur'ani da kokarin aiki da karantarwar Qur'ani Allah ka sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama Allah ta'ala ka sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama Allah ka sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama har ga Allah Qur'ani da dadi aya ta 133 a Ali Imran darasi na 14 a wannan wata Ramadan Allah yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin Allah yace wasari'u ku yi gaggawa ku yi tsere-tsere ila maghfiratin min rabbikum wajen neman manyan ababe guda biyu na farko neman gafara daga wurin Allah na biyu wajannatin da kuma neman aljanna wato neman gafara prerequisite ne na shiga aljanna a jami'a akwai abin da ake cewa prerequisite shine sai ka ci course kaza a first semester sai baka daman yin course kaza a second semester prerequisite to gafara Allah prerequisite ne na a shiga aljanna sai Allah ya gafarta wa bayi suke shiga aljanna shi yasa sai aka kawo su a jere ku yi gaggawa wajen neman gafara Allah ta farko da kuma neman aljanna na biyu ita aljannan sai aka yi bayanin ta yayi bayanin yake arduha as-samawat wal ard fadinta kaman fadin samai bakwai ne da kasai bakwai kuma uiddat a yanzu haka da muke magana an tanade ta tana nan aljanna gawa lil muttaqina ga mutane masu takawa ya Allah ka sa mu a cikin bayinka masu takawa Allah ka sa mu a cikin muttaqai Allah ka sa mu a cikin salihan bayi kalmar wasari'u daga kalmar sari'a ne gaggawa Allah bai ce asra'u ba ku yi gaggawa sai ce wasari'u wasari'u ai iya nufin musara'a yana daukan kaman liyatasabiq ba'dukum ba'dan kaman bangare da bangare kowa yana neman a ce shi ya riga shiga aljanna kuma shi ya riga samun me gafar Allah shi zaka ce wasari'u kaman ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi kaga taimakekeniya ne ta'awanu wani bangaren aya ta biyu a cikin suratul ma'ida shine ta'awanu taimakekeniya mafhum tayyib don haka wasari'u ku yi gaggawa kar ku yi jinkiri ba a jinkiri shi yasa malam mai ahalari Allah ya ji kansa yace jinkirin tuba ma iya daga alamar tabewa shi tuba ba a sa date of seeking Allah's forgiveness babu da ba ka ce gobe zan yi ko jibi ko next week a'a take ake yi shi tuba ga Allah take ake ba a jinkiri don haka wasari o ku yi musara'a ila magfiratin zuwa ga neman gafara shine na farko jama'a dukkaninmu kowa ne wajibi ne kowa ya nemi Allah ya gafarta masa har annabawa suna neman gafara Allah kuma ko aljanna aka shiga fa ana roƙon Allah ya gafara saboda in ni'ima ta yi ni'ima wallahi da kan mutum zai ce ya Allah ka gafarta mana dadin yayi dadi har a aljanna tare yake bai cika 10 ba kuma duk kokarinsa sai dai kai 9.9 ba zai kai 10 din nan ba don haka ku nemi gafara Allah na daga cikin muhimman amfani ga gafara Allah in muna nefan Allah ya gafarta mana inda muka kasa inda muka kuskure kusan ina iya cewa a wasiyoyin Qur'ani da sunna dukkan wani alheri da dan adam yake nema a duniya da dukkan wani alheri da mutum ke nema a lahira neman gafara Allah na bada gudumawa mai girma wajen cimma wannan buri duniya da lahira nema duk alherin da kake nema a duniya kowane iri ne kuma duk alherin da kake nema a lahira kowane iri ban yi iyaka ba wallahi alazim neman gafara Allah na bada gudumawa kaso mai girma wajen Allah ya sadar da kai ga abin da kake nema a wasu halaye neman gafara Allah zai dauki kashi 80 cikin 100 Allah ya hada ka da alherin da kake nema shi yasa gafara ta Allah ba wai sai ka tuna kai laifi ba a'a kawai ka zauna ka rika astaghfirullah Allah ka gafarta mana ya Allah muna neman gafararka ko ba mu tuna zunuban mu mun san mu gajiyayyu ne Allah ka yafe bana ka rika neman gafarar zuciyarka nayi bakinka nayi wannan kaso ne mai girma wajen hada ka da alkhairan duniya da lahira arama zaka iya ba mu koda misali dai a Qur'ani inda gafara ke iya hada mutun zuwa ga alkhairi muna da misalai da yawa ba mu koda guda daya
fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
tarau ya isa arma yayi ai ba kara ne ba kawai dadin abun ne yasa na ci gaba fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara wannan suratu nuh tun daga aya ta 10 zuwa 11 zuwa 12 zuwa 13 in kaga dama ka hada da 14 da 15 duka Allah ta'ala yace ku nemi gafara Allah Allah ta'ala mai gafara ne zai gafarta muku idan ya gafarta muku me zai yi yursilis samaa alaikum midrara Allah zai saukar muku da ruwa daga sama wa yumdidukum bi amwalin wa banin Allah zai ba ku dukiya da ƴaƴa dalilin mai dalilin istighfari zai ba ku ruwa ruwan nan amfanin sa shine za ku samu amfanin gona za a raba ku da cutar ulsa da yunwa kowa zai koshi sannan zai ba ku dukiya zai ba ku ƴaƴa sannan zai ba ku jannatin wa yaj'al lakum anhara, zai ba ku lambuna na more rayuwa da kuma korama har zuwa malakum la tarjunallahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Sai aka koma kan halitta. Wannan sai tunatar da ni ayoyin. Akwai ɗaya daga cikin magabatanmu Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri rahmatullahi alayhi, yana zaune sai wani yazo ya same shi. Kissar ta zo cikin Al-Tadawi bil Istighfar, muhimmin littafi ne. Sunansa At-Tadawi bil Istighfar, wato maganin cuta da neman gafara Allah. In kana so ka magance kowace cuta, to gafara na daga cikin abin da ke magancewa neman gafara Allah. Da ya samu Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sai ya ce masa cewa ka roƙa mun Allah, ina da damuwa. Ya ce me ya dame ka? Ya ce fari yayi yawa, amfanin gona yana ta ƙonewa. Sai ya kalli mutumin sai ya ce to ku je ku nemi gafara Allah. Bayan ya tafi sai wani mutum ya zo, sai ya ce masa ka roƙa mun Allah ya biya mun buƙatata. Shaka ilaihi rajulun al-faqr, iya complain, talauci ya masa yawa, kuncin rayuwa. Hasan al-Basri rahimahullah sai ya ce to a je a roƙi Allah, ku nemi gafara Allah, Allah zai baka arziki. Sai ya tafi. Sai da uku ya zo, ya ce masa gona ta ce abubuwa suna ta lalacewa, ina neman amin addu'a Allah ya intervene, Allah ya magance mu matsalan gona. Wancan na farko fari ne, wannan ko matsalan gonansa ne shi kadai. Sai ya ce to ka je ka nemi gafara Allah. Na hudu ya ce bashi ne masa yawa, sai ya ce kai ma ka je ka nemi gafara Allah. Sai hankalin dalibin sa Rabi'u ya tashi rahimahullah. Kowa ya zo, mutane sun zo da matsaloli daban-daban, da mai haihuwa, da mai kuncin talauci, da mai neman amfanin gona, da wanda yake cikin fari, da wanda ma ake biyan bashi a kansa. Kowa sai ka ce istighfari, matsaloli daban, ko magani kwaya daya, wani irin magani ne haka? Sai ya ce ai wannan ba daga gare ni bane, maganar Allah ce. Sai ya juya ya ce wa dalibin na, sai ya ce ina Allah ya faɗa? Sai ya ce Allah ya ce faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sai ce wannan ai magana ce ta Allah ba tawo ba. Sai ja masa daga aya ta 10 zuwa 12 ba tare da an kara da waɗanda aran ma ya kara na 13 da 14 ba. Sai ja masa waɗannan ayoyi guda 3 10-12. Sai ce to Allah ne ya faɗa. Da wannan muke ƙara fahimta cewa neman gafara Allah, in mun tuna zunubanmu take mu nemi gafara da niyyar ba za mu koma ba. Yawan istighfari ga Allah, ko ba mu tuna zunuban ba, a inda muke nuna mu gajiyayyu ne gaba ga Allah, yana sa mu yi nasara a duniya da lahira, kuma yana sa dukkan buƙatar mu ta duniya da lahira Allah ya biya mana. Amma in muna istighfari mu riƙa yi da nutsuwa, astaghfirullah, 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 kana hakaito gajiyawarka ta dan adam, kana tunawa rana kaza na sallan jami'i, rana kaza ido na kalla kaza da bai dace ba, rana kaza baki na faɗi kaza, kana yi kana nuna kai gajiyayye ne. Zuciyarka tana nuna kasawa da damuwa tana kadawa, ba irin istighfari da aka saba yi ba, wanda tun a zamanin sahabbai ake aibata shi shine wai astaghfirullah ne. Wannan istighfarin ne Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yace istighfaruna yahtaju ila al-istighfar, wato wai istighfarin mu shi ma yana bukatan amal istighfari. Irin wannan istighfar shi ma dace ka zauna kai istighfari in kana yin sa, kace ya Allah ka yafe mun istighfarin da nayi, dan shi ma kuskure ne. Wato wannan istighfarin shi ma yana so a masa istighfari, don shi ma ya fi kusa da sabon Allah da bin Allah. Mafhum? Tayyib. Don haka ana istighfari a cikin nutsuwa ake astaghfirullah, 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 kana neman gafara. Kuma duk kuncin lokaci a kullum mu riƙa ware lokaci muna yi wa Allah istighfari. Ko kana tafiya masallaci, ko kana kan tuka mota ko mashin ko keke, ko kana tafiya gona, ko kana dan nomanka, ko kana zaune a falo kana jin news, ko kana jin wa'azi, bakinka ya saba da istighfari. Mu gajiyayyu ne. Wannan istighfarin zai hada ka da duk alherin da kake nema a duniya. Kana iya buɗa ka ce in kana son cin jaraba istighfari zai taimaka, kana neman aiki istighfari zai taimaka, kana neman jari istighfari zai taimaka, kana neman kasuwancin ka ya bunƙasa istighfari zai taimaka, kana neman ɗauki a wurin Allah istighfari zai taimaka, haihuwa istighfari zai taimaka, ƴaƴanka su yi albarka istighfari zai taimaka, kana neman lafiya istighfari zai taimaka, kana yi wa iyayenka addu'a istighfari zai taimaka, kai duk buƙatar duniya da lahira har aljanna istighfari na kai dan adam mai imani. Don haka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, gaggawa wajen istighfari, ya dace ya zama gaggawan, kai kana kokarin kullun kafi ni, ni ina kokarin nafi ka, ban san nawa kake yi ba, amma a ka'ida sai zama muna challenging juna, sai na kaddara maybe yau kai istighfari 10,000, bari na dage ko zan samu 11,000, ba ma sai ka irga ba, kiyasawa kawai kai istighfari ba sai ka irga shi ba, za ka zauna kai ta yinsa, baka san me nake ba, ni ban san me kake ba, amma rashin sanin baka san me na istighfari nake ba zai rika kalubalantan ka, kai ka dage ka fi ni, ni ma in rika tunanin ban san nawa gwani Abdullahi Abbe yake ba, sai in dage na fi shi. Shine wasari'u ila magfiratin min rabbikum, daga wajen mahaliccinku, saboda ba mai gafarta zunubai sai Allah. Dalili shine Allah ne kadai ya san me muke aikatawa, duk abin da zan yi na aiki Allah ne kadai ya sani, duk duniya babu wanda ya san mene ne ya buye na ilimi sai Allah, ilimin gaibi Allah ya kebantar da kansa gare shi. To tunda ko bamu san ayyukan mu wanne ake karba wanne ne ba a karba ba, me ya dace mu yi? Sai mu kaddara mu gajiyayyu ne a wurin Allah, ba mu da yaqinin wannan, sai mu yi ta roƙon Allah subhanahu wata'ala dan ya sa mu dace. Mafhum? Tayyib, shi yasa a ka'ida tunda ba mu sani ba, sai mu dage da roƙon Allah subhanahu wata'ala akai. Annabawa suna fin mu gata a wurin Allah, Allah yana iya hakaito su akan ayyukansu ko ayyukan wasu bayi. Allah zai iya gaya wa annabi daga cikin annaba wane mumini ne, wane munafiki ne, wane ya dace, wane bai dace ba. Kamar yadda manzon Allah yakan iya sani ya kira Hudhaifa ya gaya mar abubuwa da ya sani na sirri wanda saura ba su sani ba, saboda alaƙarsu da Allah, Allah yana iya ba su labarin da mu ba mu sani ba. Mafhum? Tayyib, don haka wa jannatin, kuma ku yi tsere tsere wajen neman aljanna. Ita ma aljanna kan ai an santa, to aljanna ma ai tsere. Ita fa aljanna ni'imarta, duk yadda baki ya san ɗanɗano bai taɓa san ɗanɗanon aljanna ba. Duk inda ka iya hakaito labari baka isa ka hakaito ni'imar aljanna ba, sai dai kawai a kwatanta, amma babu wanda ya isa iya hakaito ni'ima da ke cikin aljanna. Kawai dai in ka ga abin da ka sani a duniya an kira shi aljanna, to sunan ne, amma ɗanɗanon ba iri ɗaya ba ne. Kuma ko a duniya haka ne, ai mota ba iri ɗaya ba ne, wata motar mota ce, wata kuma har ga Allah ta wuce mota, ita kanta almubazzaranci ne. Don akwai mota kwaya ɗaya da za ta sayi motoci 200, kuma ko a mutane ai wani ya fi wani. Yanzu ka samu ɗa irin gwani Abdullahi Abba Zaria, ai ya fi aihuwan 'yan tasha guda 100 da masu da albarka. Ko a mutane ba ɗaya ba ne, sunan ne, amma dukkanin sunan menene? Mutane. Mai yawa mai albarka ya fi kaɗan mai albarka, amma kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka, don albarkan ita ce sirrin. Kuma ai ko abincin gida abin buɗe baki daban-daban ne, wani ƙosai da kunu zai buɗe bakinsa da shi, kuma a ƙosai da kunun ma fa giredi giredi ne, shi ma ba iri ɗaya ba ne, shi ɗin ma ba iri ɗaya ba ne. To ba sai na tuna ba, kanna na ga wani kamar zai zo da yawu a bakinsa, to kada dai a tsananta a ɗan rage ko tun da ba a yi buɗe baki ba. A ramma ba mu koda misalin aya ɗaya da za ta bayyana mana ni'imar aljanna.
Masalul jannati allati wu'ida lil-muttaqin.
Allah ka ba mu aljanna.
Amin.
Allah ka mana baiwa da aljanna da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu.
Amin.
Allah ka mana baiwa da aljanna da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu.
Amin.
Wato ni'ima idan ta kai ni'ima ko hakaito ta akai sai ka rika jin kana dan lumshewa. Kun san abin da ake cewa wai kanzon kurege? Kun san abin da ake fada? Ba ku sani ba. To in kun bani gari sai in baku. Wannan aya za ta zama suratu Muhammad ko? Aya ta 19. Allah ta'ala ya ce masalul jannati allati wu'ida almuttaqun. Aya ta 19? Aya ta 15 nake son ci, aya ta 15. Allah ta'ala ya ce masalul jannati allati wu'ida almuttaqun. Zai zama suratu Muhammad aya ta 19. Masalul jannati allati wu'ida almuttaqun, misalin aljanna da aka yi takawa, aka yi albishir gawa ga masu takawa, don nan an ce wu'ida lilmuttaqin. Sai ya ce fiha anharun min ma'in ghairi asinin, a cikinta akwai korama na ruwa wanda yake ɗanɗanansa bai canja ba. Har ga Allah, ko a duniya ruwa ruwa ne, kuma ko a Najeriya wani ruwan ya fi wani ruwan ɗanɗano. Iya daga cikin mafi daɗin ruwa da na sha shi ne wani lokaci da na samu kaina a Malaga a ƙasar Spain. Suna asali daula ce, ita ce ta Andalus, gari ne da Musulunci ne ya kafa shi. Ruwa da na sha a wurin natural ruwa ne, ba abin da aka ƙara. Ruwan har ga Allah ruwan ruwa ne. Ruwan ruwa ne. Dan fi awwali marra banda ruwan Zanzam ban taɓa yin tsarabar ruwa ba sai wannan. Ban taɓa yi ba, ruwan ruwa ne. Sai Allah ya ce to ka san wannan fa a duniya kenan, to yayi na aljanna. Ai na aljanna na haƙiƙa ne. Allah ya ce fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Sannan akwai ƙorama na nono wanda ɗanɗanansa bai canja ba, ɗanɗanin mai daɗi ne, nonon bai yi tsami ba. Sannan wa anharun min me? Min khamrin lazzatin lisharibina. Sannan kuma akwai ƙorama na giya mai daɗi ga masu sha, wanda bai sha giyar duniya ba zai sha ta aljanna. Alhamdulillahi rabbil alamina. Insha Allah muna cikin masu shan giyan aljanna. Insha Allah muna cikin masu shan giyan aljanna, don a duniya ba mu taɓa yi ba. Kuma Allah ya kare mu daga wannan. In dai baka sha annan ba, to in ka je can zaka kwankwada. Allah ya ji kankalar rawi. Ya ce shi ɗan giyan aljanna zai zama. In ka ga dama ka zama ɗan ruwan aljanna, wani ya zama ɗan nonon aljanna, sannan wani ya zama ɗan zuman aljanna, saboda akwai ƙorama ta zuma. Wa anharun min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarat. Bayan zuman nan ita tatacciya ce, sannan ƴaƴan itatuwa duk wanda kake so akwai. Akwai apple, akwai inabi, akwai ayaba, akwai lemo da bai da tsami, akwai abarba. In kuma kai ɗan Najeriya ne, irin abin da Allah ya ba mu, to akwai goruba, akwai dinya, akwai yalo. Da ɗan Najeriya ke daga ga kuma mu goruba da dinya da yalo ne. Aran ma rabanka da cin goruba tun yaushe? So in goruba kake so, ko dinya, ko yalo, duka walahum fiha min kulli thamarat. Sai kuma maganar da nayi, sai kuma me yace? Wa maghfiratun min rabbihim. A cikin aljanna akwai gafara daga wurin Allah. Wato har a aljanna Allah yana gafarta mana. Gafara ba a duniya ba. Wallahi dadin aljanna ya kai talakan fa aljanna, ana bashi kaman duniya sau goma ne. Ni'imar duniya da jin daɗin ta sau goma shine talakan aljanna dan alaro iya. Shine talakan aljanna. Yanzu ko kaman Abuja da yaka baka ba da sheka ba, ina ma zaka kaita? Yanzu a baka Dubai kadai bata ishe ka ba. To waɗannan inda kake jin labari ke da, sai ka je wasu buranen a duniya, sai ka gane duk wayewanka ashe akwai burbudin ƙauyenci tare da kai. To shi yasa ni'imar aljanna ha kawai sai mutum ya zuya Allah ka gafarta mana. Wallahi mun san dai abin da muka yi a duniyan nan bai kai mu shiga wurin nan ba. Allah ka yafe mana. shine irin misalin da na bayar ka ce abba da Allah a yafe mu za mu yi tafiya mu dai abba a yafe mu saboda ka san hidimar da iyaye suke dauka tun daga daukan ciki haihuwa da a girma ai ba ne biyan su sai Allah ba mu cewa iyaye ku yafe mu wai dan mun yi kuskure ko ba ai ba ana fada dabi'a ce ta dana kware ne mai gafara to wannan shine siffar ɗan aljanna a aljannan ake amma roƙon gafara Allah ake ya Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ka yafe mu shine wajannatin ita aljanna kuma aljannan nan a hada maka da iyalanka in suka bi ka a duniya sannan bayan nan a cikin aljanna duk abin da kake bukata za a baka ita aljanna babu iyaka komai kake so in akwai wata mota a duniya da ta tsole maka ido Allah bai baka dama an saya sai ka zauna ka ce bari mu je aljanna in ka shiga sai a ce akace aje a kawo maka kaza da kaza ita aljanna komai kake bukata insha Allah kai ustaz isan kaje aljanna me kake so wai yace shi qur'ani yake so aljanna a bashi ahlul qur'an kenan haka ne so kai shehu na Allah me kake so aljanna Malam Shehu ka gagara go Shamun fa Brabusko kai ka nuri ne an kai ba ka nuri ba ka ce Brabusko sai ko ka ne ka yanzu sai ka ce ba sai ka ce ai gara kuda da nono aljanna kan da Brabusko ma shi ba ka nuri aljanna sai mu bashi kuda da nono ya sha ba Brabusko ba kai sila me kake so ka ji wai Abul yake so Isa Sudde Qur'ani ba goro ba har yanzu wanda kira goro ba dan haka ardu has samawati wal ardu aljannan nan fadin ta shine fadin sammai da kassai kada ma kana da wata aya da za ta taimaka mana ta gara wani fahimtar wannan
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
wannan zai zama suratul hadid aya ta 21 tana kama da wannan aya nan Allah ya ce wasari'u ila magfiratin musara'a gaggawa can kuma sai ya ce sabiqu tsere tsere ila magfiratin min rabbikum wa jannatin sai ya ce me arduha ka ardis samawati ka ardis sama'i wal ard anan samawat asan sai ya ce sama'i wal ard sai ya kawo mufradi sannan anan arduha as-samawa sai ya ce can kuma arduha ka ardis sama'i wal ard me bambancin su a wurin malaman balaga arduha as-samawati wal ard nam tashbihi baligiri Allah ya maka albarka tashbihi baligiri an kira mushabba da mushabba babu adatut tashbih an goge in aka goge adatut tashbih sai kuma aka kira wajhu shabahi fa me zai zama in aka kira mushabba mushabban bihi da wajhu shaba babu adatut tashbih ya zama tashbihi mursali kuma wanda yake ma yana iya daukan muakkat amma kaga anan sai aka kira shi ardu has samawati wal ard anan tashbihi ne baligi can kuma da aka ce ardu ha ka ardis sama'i wal ard ya zama tashbihi ne asali mursali kuma in ka kira wajhu shaba kamar yadda yazo a gaba sai ya zama muakkadi ne mursali din amma tashbihi baligi shine in ce kai zaki ne to ya zama baligi ya kai kololuwan kwatantawa a wurin malaman balaga don haka an can wurin tashbihi mursali ne anan tashbihi ne baligi a balaga don haka fadin aljanna kaman fadin sammai bakwai ne da kassai bakwai wanda yanzu haka an tanade ta dan masu takawa yanzu haka aljanna tana nan a yanzu haka da muke magana tana nan kaman yadda wuta take uiddat lil kafirin to aya ta 131 to aljanna ma uiddat lil muttaqin tana nan kuma aljanna ina take a magana mafi inganci yanzu haka aljanna na saman sama ta bakwai kamar yadda hadisi a Bukhari ya faɗa hadisi na 1790 annabi tsira da aminci sabata gare shi ta idza sa'altumullaha fas'aluhu alfirdaus fa innahu a'ala aljanna shine kololuwa kuma yace watufajjaru wa yufajjaru alanhar daga wannan firdausin koraman aljanna ke zuwa sannan kuma yace tana sama da sama yanzu haka aljanna tana saman sama ta bakwai wuta kuma tana can kasan kasa ai kai daga inda aka ajiye su ka san matsayin daban-daban ne shi yasa aljanna haurawa ake in za a fito kuma ake gangarowa Allah ta'ala ka samu aljanna da mu da iyayenmu da malamanmu Allah ka samu aljanna Allah ka samu ƴan aljanna ne Allah ka samu ƴan aljanna ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيكواي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك